أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاكايا جوزة رمضان هجرة الأولى التي تكون 30 سنة ya dace da 27 ga watan 5 shekara ta 2018 za mu ci gaba da tafsirin surah an-nahl insha Allah daga aya ta 30 a karatunmu na yau wato akwai bayani akan abin da ke taimakawa a iya samun kyakkyawar mutuwa abin da ke taimakawa mutum ya iya samun kyakkyawar mutuwa wafakan Allah ku biya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qila lil ladina
ittaqu maza anzala rabbukum qalu khaira lil ladina hasanu fi hadhihi ad-dunya hasana ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين
وقيل للذين اتقوا إذا أتشي موضا نسكتيا يدوكو تين الله ماذا أنزل ربكم منين أنت يتوكر مكو فاتو منين ما حد تشينك يتوكر قالوا سنشي وخيرا الله يتوكر دعا الخير wato shi mutum ne tsoron Allah idan aka masa tambaya game da matsayin Al-Qur'ani yana ba da shaidar kirki a kansa meye matsayin Al-Qur'ani meye matsayin saƙon da Allah ya saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen kwarai suna ba da shaidar kirki a kai me Allah ya saukar za su ce ya saukar da a kai Allah madaukaki ya ce lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna samun kyakkyawan sakamako idan ka yi mai kyau za ka samu mai kyau waladaru akhirati khairun kuma lallai gida na lahira da za ka samu saboda kyakkyawan rayuwa da suka yi a nan duniya ya fi alkhairi a kan sakamakon da Allah zai ba su a duniya walani'ma darul muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yake madalla da gidan masu kiyaye dokokinsa wato idan kai mai kyau a wannan rayuwa ta duniya to za ka samu mai kyau a nan duniya din sannan abinda Allah ya aje maka a lahira ya fi ma kyakkyawan sakayya da Allah zai maka a duniya amma abinda ke sa ka samu wannan shi ne kiyaye dokokin Allah jannatu adn
jannatu adn yadkhuluna tajri min tahtiha
waɗanda suka kyakkyawan aiki a nan duniya suna samun kyakkyawan sakamako a duniya sannan ni'imar lahira ta nuna sakayyar duniya me ce ce ni'imar da Allah zai ba su a lahira a matsayin sakayya jannatu adnin gidajen aljanna ne yadkhulunaha wanda za su shiga tajri min tahtiha al-anhar waɗanda koromin ke gudana a ƙarƙashinsu lahum fiha ma yasha'u suna samun duk abin da suka ga dama a gidan aljanna lahum fiha ma yasha'u saboda ke sa ita aljanna ba sai an zauna girga masa ga ni'imomin da ke cikin ta ba a nan duniya ba duk abin da ka so kake samu ba, amma a aljanna duk abin da ka so za ka samu. Saboda ba a hada duniya da kiyama, ba a hada ni'imar aljanna da ni'imar duniya, domin komai yadda ka samu a nan duniya duk kyautan da Allah ya maka akwai abin da ba ka iya samu shi, akwai abin da kana so amma ba za ka iya masa ba komai yawan dukiyar ka. Saboda ka yi sa ni'imar duniya ba a hada ta da ni'imar kiyama. Lahum fiha ma yasha'un, yan aljanna kuna samun duk abin da suka ga dama a cikin gidan aljanna. Allah ka samu kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin, haka dai Allah ke saka ma wanda ke kiyaye dokokinsa. Wato ka gani idan ka dubi waɗannan ayoyi biyu ka gane abin da Allah yake nufi. Lilladina ahsanu shi ne farkon magana, lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana والدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. هذا أبن ينا هي وياوى كان الإحسان والتقوى. الإحسان والتقوى كاشوت تلايو على الدنيا كاشوت تلايو على الخير وذاك سموه إذن الجنة. Attaqwa kai kiya dokokin Allah to za ka samu gidan aljanna. Kafin ma a kai ga gidan aljanna, Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mutanen kirki yadda suke mutuwa. Allazina
tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibin yaquluna salaamun 'alaykum wa tudkhuluna al-jannah
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ولن الملائكة تكي كبرا يفنسو سنع آل الألك والله مدورد وانا كلمة الطيبين بحكة سوى الله يتاتر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ولن الملائكة تكي كبرا يفنسو سنع آل الألك kada ba kowane malaka ba kowane mutum bace sai wanda aka zo karban ransa aka tarar ran nasa yana da sarki to ya kudu na wadannan da alamar sun dace da kyakkyawan mutuwa saboda kai sa malaiku suke ce musu salamun alaikum kafin malaika ya karbi ranka sai ya ma sallama udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun ku shiga gidajen aljanna saboda ayyukan da kuka aikata ashe aikinka yana zama sababi game da samun aljanna da zafi. Wannan yana nuna cewar idan kana so ka samu kyakkyawar mutuwa ka ɗauki wannan sifar da Allah tabaraka wataala ya sanya a cikin wannan aya. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da ƙarfi. Idan aka ce at-tayyibuna ana nufin masu ƙarfi shi ne at-tahiru. Me yasa? Ai saboda akwai wata aya a suratu a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake mana magana a cikin suratu Nahl sunnan za ta bisana aya ta 57. Allah tabaraka wa ta'ala yake man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wanda yayi aikin kwarai namiji ko mace a rayuwarsa ta duniya. Idan ka yi aikin kwarai, Allah madaukaki bai bambanta maza da mata ba, namiji ne yayi aikin kwarai, mace ce ta yi aikin kwarai, sharadi wa huwa mu'min, idan dai mutum yana da imani. Allah ya yi alkawari fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, za mu ba shi rayuwa, rayuwar mai tsafta, rayuwar mai tsafta. Idan ka fassara da rayuwar mai daɗi babu laifi, amma asalin sallah ta at-tayyib tarji inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, Allah mai tsarki ne, bai karɓa wani aiki sai mai tsarki. Saboda haka in Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, za mu raya mutum rayuwa mai tsarki, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, sannan za mu saka mutum da lada mafi yawa a kan abin da ya aikata. Haka kenan idan ka bi tsoron Allah ka yi kyautata aiki, to za ka samu rayuwa mai tsarki. Saboda haka yasa a lokacin mutuwa Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki. Saboda haka in kana so ka samu kyakkyawar mutuwa, Allah ya bayyana ma ya ba aikata samu kyakkyawar mutuwa, ta tabbata rayuwarka tana cikin rayukan masu ƙarfi. Wato wannan bai tsaya ga ayar Alƙur'ani ba, bare mu ɗauka tawili. Ba tawili ba ne, mun ambaci hadisin da ya zo cikin Al-Musnad Imam Ahmad, mun yi magana a kan wannan hadisi yana mujallar na shafin 287, hadisin Al-Bara' ibn 'Azib. Wannan hadisin na Al-Bara' ibn 'Azib shi ya fassara mana wannan maganar ta Allah a cikin wannan aya, aya ta 30 ta surar Nahl. Allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin, waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu, rayukan nasu suna da tsarki. Wannan shi ne mahallin shahidi. Idan mala'ika ya zo ɗaukar ranka, abinda ake nema a sani ranka mai tsarki ne ko mara tsarki. Wannan shi ne babban abinda mala'ika ke neman sani. Al-Bara' ibn 'Azib ya ce, karatuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi jinaza, fi jinazati rajulin min al-ansar, wani mutum daga cikin sahabban annabi mazauna Madina ya rasu. Al-ansar, sahabin manzon Allah mazaunin Madina ya rasu. Saboda haka sai aka tafi jana'iza, sanda haina ila al-qabri, mun isa makabarta, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maje makabartan kafin ma a tona a gama su. Wadan ma yulha, ana tattaunan kabari, manzon Allah yana tare da فجلس رسول الله وجلسنا حوله. طب ذاك الزمن الله الله يزورنا مو ما بكر زورنا بكر زورنا اكي ويل شيء البراء بن عازب يجي وكأن على رؤوسنا الطير يندك تنصون تاين سنة كاونا واتو صحابة سكن بعد إلو وانا مثالي سكي سنة زونا دا النبي تمريان دا وانا تنصون تاين سنة كاونا. Wannan misalin yadda Ibn al-Athir ya fassara shi a cikin Nihayat Jarir al-Hadith, yana jinsi na uku shafin 150, ya ce wasfuhum bis-sukuni wal-waqa, idan sahabi ya ce muna zaune da annabi kamar waɗanda tsuntsaye ke kawunan, wato sahabi yana masa misalin irin nutsuwar sahabbai a majalisin manzon Allah. Wannan misali ne yadda sahabbai suke da nutsuwa idan suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce suna tare da annabi kamar waɗanda tsuntsaye ke kawo musu, kai tunani tsuntsu idan ka ga ya sauka a wuri ba motsi, idan akwai alamar motsi ko min kankanta tsuntsu zai tashi. وأنه لم يكن فيهم طيش ولا خفة فمن موطين سنة تاردة أن يسأل الله صلى الله عليه وسلم درجة من ظهر الله لأن الطير لا تكاد تكو إلا على شيء ساكن كنت بايا توقات أركان أبندا يمت صلى الله عليه وسلم الله يباشي بكثيرا بذارة أقوي موطين كومي كان كانتا وكنت ذكاش صلى الله عليه وسلم براء بن عزب يسأل من ظهر الله يازونا أنا سنة كبري من ظهرنا ملكي وياشي mun nutsu babu mai motsi wuri ya yi tsit. Al-Bara' ibn 'Azib ya ce wa fi yadihi udun yankushu fil ard, sai ga akwai wata itaciya akwai wani sanda a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana bugun kasa da wannan sanda yana bugun kasa. Me yasa annabi ke bugun kasa? Ya'ani yufakkiru wa yuhaddithu nafsahu, manzo Allah yana tunani yana magana da ransa. Dan idan ka ga mutum sanda yana bugawa yayi shiru alamar tunani yake, manzo Allah ya yi nisa a tunani sahabbai kuma ba mai magana. Al-Bara' ibn 'Azib ya ce fa rafa'a ra'sahu, sai manzo Allah ya daga kansa. Fa qala sai ya ce ma sahabbai istaizu billahi min azab al-qabr, istaizu billahi min azab al-qabr marratayn aw thalatha, manzo Allah ya ce ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari, ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari sai da annabi ya faɗa sau biyu ko sau uku. Kaga wannan yana bayyana abin da annabi ke ta tunani a kai. Manzon Allah ya ga irin abin da ke aukuwa da musulmi a kwanciyar kabarinsa. To sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai hadisi mai tsawo wanda hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce innal abda almu'min shi bawa idan mumini, wato idan mutum mumini ne, mutumin kwarai kaga yake idan bawa mumini shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga manzo Allah kamar yana fassara mana wannan ayar idan kai aikin kwarai namiji ko mace sharadi idan kana da imani Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza kana fi intifa'in min ad-dunya lokacin da rabuwa da duniya yayi ajali ya zo kwanaki sun kai wa ikbalu min al-akhirah lokacin da lahira ta doso lahira ta tinkaro duniya kuma ta bada baya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nazara ilayhi mala'ikatu min as-sama' wasu mala'iku suna saukowa daga sama a lokacin da ajalin ta yazo kai mala'iku suna saukowa waɗannan mala'iku biyun wujudu fuskokin su farare ka annabi ruhuhum shamsu yanda ka san wato fuskokin su yana kama da hasken rana waɗannan mala'iku za su sauko farko dama ai an gaya maka idan mutumin kirki ne mumi ma'ahum kafanun min akfanil janna suna tare da likafani na aljanna wanda za su sanya ran mutum a ciki wa hanudun sannan suna tare da turare min hanudun janna daga turaren aljanna abinda ake ce ma al-hanud shine turare da ake kwabawa na al-miski ana shafa masa tingawa to su ma mala'iku za su zo da nasu turare daga aljanna mai tsananin kamshi wanda za a shafa ma wannan rai na mumin a sanya shi a wannan likafani da suka zo da shi sannan a tafi da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala hatta yaflitu minhu maddal basar idan waɗannan mala'iku sun sauko ba za su fito da wannan wanda ajalin sai zo kashi ba za su zauna nesa da shi iya ganinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace maddal basar wato tsawon ganin mutum mala'iku za su zauna nesa jagoransu shine malakul mauti annabi sallallahu alaihi wa sallam yace thumma yafiu malakul mauti alaihi salam sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata a gare shi sai ya zo shi zai taho cikin wannan mamaci hatta ya tafi ta inda ra'asu shi zai zauna daidai kansa fa yaqulu zai rika cewa ayyatuha an-nafsu tayyiba ya ke rai mai tsarki haji inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki mala'ikan in ya zo karɓar ranta sai ya kira ka ya ke rai mai tsarki ukhruji ila maghfirati min Allahi wa ridwani ki fito daga jiki zuwa ga Allah zuwa ga haɗuwa da Allah samu gafaran Allah samu yardan Allah wannan rarrashin shi ke sa ran mumini ya fito daga jikinsa saboda ran mumini ya fi son samun gafaran Allah ya fi son ya samu yardan Allah fiye da zama a cikin wannan mamaki din saboda haka ran da zaran an faɗaitar da ran mumini game da gafaran Allah da yardan Allah to ran mumini yana tafiya wanda ya nuna maka yadda rayuwarka take a duniya a nan duniya ka fi samun gafaran Allah ka fi samun yardan Allah idan ka fi ta haka da lokacin mutuwa da zaran an kira ranka zai amsa yanzu Allah ya ce fata karuji ta filu kama ta filu kafura min tistiƙa'i fa ya abubuwa ga shi ne mala'ika yana rarrashin wannan mutumin ran zai fito daga jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta fitan rai da yadda za a sanya ruwa a sanka a ɗaura bakin ruwa ne a sanka an ɗaura bakin amma duk da haka za ka ga ɗigo yana fitowa ta yi haka ita goyi su yanzu Allah ya fito haka ran mutum yake fita daga jikinsa ran mutum zai fito kare ta ila wata hanya ne manzo Allah bai ayyana ga hanyar da ran za ta fito ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa bi tibbar yanda rai zai fito yana kama da yanda ruwa ke daga farka idan an daure ta wato kamar jakar fata a zuba ruwa a daura baki za a samu ruwa yana daga kamar haka ran mumini yake fita daga jikinsa فإذا أخذها لوكتين لما ذلك المسوى يكتوى الناري لم يدعوها في يده صرفة عين ودن تم لعيكو ودن تسكته تي مقنصة فذا كاني والناري ورقود الكبتا والجلوبة ملائكة المسوى هنا كربارين maza za su zo su karɓa daga wajen shi hatta ya hudu ha za su karɓi wannan rai kowa yana sha'awar ake shi ya ɗauki wannan rai ya kai shi ga Allah tabaraka wa ta'ala fa yaji abu ha fi zalika al-kafani manzo Allah yake za su ɗauki wannan rai sai su sa a cikin wannan al-kafani wa fi zalika al-hannu a kawo wannan turare a sa masa wa yakhruju minha ka'atyab al-qatl tunda an ce ma turare ne daga aljanna babu turaren da ya kai shi kamshi a duniya saboda haka duk duniya ana jin kamshin wannan turare wujidat ala wajhi al-ardh manzo Allah ya ce babu turaren da kamshinsa ya kai wannan turare da za a sanya ran mumini a ciki a lokacin da aka karɓi ransa babu turaren da ya kai shi kamshi ka afiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardh in kana ne ban sani sai a nemi turaren da ya fi kamshi a duniya gaba daya to wannan turare shi za a iya kamantawa da wancan qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa yaf'aluna biha saboda ko wannan mala'iku za su haura sama da wannan rai fa la yamurruna ya'ni biha ala mar'in min al-mala'ika babu wata jama'ar mala'iku da za a wuce da wannan rai ta kusa da su don ana jin karshen ta illa ka za su ce ma hadha ruhu tayyib wannan wani karshi ne mai dadi haka muke ji sai a ce ai fulan bin fulan ai ran wani ne dan wani za a kira sunan ran waye aka zo wucewa da shi za a ce ran wani dan wani mutumin gari kaza bi afu bi ahsani asma'i wanda Allah yake za su kira sunan ka mafi kyau dan mutum yakan samu sunaye da yawa wanda ake kira sa da shi amma ba za ku za su kira suna ne mafi kyau allati kan yusammunahu biha fi dunya sunayen da ake kira ka a duniya mala'iku za su sauki wanda ya fi kyau shi za su kira wannan suna haka za a tafi da wannan rai a tayan ta fi biha idan sama fi dunya ba za a tsaya da wannan rai ba sai an kai sama ta kuta za a kai sama ta kuta ita ce a duniya ba ya tafi huna za su nemi a buɗe kofar sama fa yuftahu lahu sai a buɗe musu wannan kofa fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in allati taliha idan an buɗe kofar sama ta daya na kusa da Allah manyan bayin Allah da suke sama ta daya za su yi rakiyar wannan gawan wannan rai din sai an kai ta sama da take gaba da wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yantahi bihi ila sama'in tabi'a ba za a tsaya da wannan rai sai an kai sama ta bakwai ba a kai ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan rai saboda haka yasa idan mutum ya rasu la shakka zai yi bakunci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala duk mumini da ya rasu sai an ɗauki ransa an kai sama ta bakwai fa yaqulu Allah azza wa jalla Allah mabuwari zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyin to bawana kun kawo madalla da aikinsa ku rubuta littafinsa a illiyin wannan ya yi babban sa'a wa aidu ila al-ardi amma kuma yake kaka Allah tabaraka wa ta'ala zai ce fa inni minha khalaqtuhu wa fiha ubiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma yake kaka saboda da kasar na halice su kuma kasar ake mai da su abin ne sannan kuma daga kasar za a saki tada rayukan su a karo na biyu wato a ranar tsari kuma kuma yake kaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mai tsawo na yadda mumini yake samun wato gata a lokacin mutuwarsa amma ka'idar kenan shi yasa muka karanta wannan hadisi ta yaya za a yi ka samu irin wanda ke kyawun ruwa kai amfani da wannan kalmar da ta zo cikin alqur'ani alladhina tatawaffahum almala'ikatu tayyib wadanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu suna da tsarki wanda shi ne babban abu abinda mala'ika zai faɗa a lokacin karɓar rai ayyatu hannasu tayyiba ya ke rai mai tsarki ya ke rai mai tsarki saboda haka idan kana buƙatan ka samu kyakkyawan ƙarshe ka tabbata rayuwarka tana da tsarki rayuwarka tana da tsarki kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana abinda ke sa rayuwar mutum ta samu tsarki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min kai aikin ƙwarai shikenan fala nuhiyyatahu hayatan tayyiba wala nadhiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu wannan ran mumini kenan shi kuma tajiri da mutumin banza ba haka yake samu ba Allah ka kare wato wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi bayani akai wa inna al-abda al-kafira shi bawa idan kafiri idan ka da kai fa idan duniya lokacin yankewar rayuwarsa daga duniya idan ajali ya kai wa ikbalin min al-akhirah lokacin da lahira ta fin karu duniya ta ba da baya lahira kuma ta zo kaga ajali ya zo kai nazala ilayhi mala'iku min as-sama'i mala'ika mala'iku da su fako daga sama zuwa ga wannan kafi su waɗannan mala'iku yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su su duruju fuskokinsu bakaki su ma za su ruga nasu da kafani amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-mutu likafanin da za a zo da shi na sanya ran kafiri a ciki wato wata taƙa ce ta gashi taƙar gashi kitabun galilu min sha'ari wani tufafi ne mai tauri na gashi saboda haka idan sun taho fa yajibu suna minhu maddal basar nan ma dai ba duka mala'ikun ne za su zo kusa da kafirin ba waɗanda suke taimakon mala'ikan mutuwa za su zauna nesa shi wanda zai taho karɓan ran shi zai taho cikin wannan kafiri ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ملائكة ذكر أولنسا ذو يدونا دي دي كنسا عبد الله أيتها النفس الخبيثة ياكي كذام ري قد ينده هذا ياكي كذام ري ولش كذام شين أكثر من تنتي كيسا كان يغاني عبد الله بمبن سمتور كاذيني دي تموي وانشان ياسامو رايوان دي تنتي wannan ya samu kazaman rayuwa saboda kai ta mala'ika yake ga maka haka idan mala'ika ya taho kafin ya karɓi ransa abin da zai faɗa maka saboda kai ta ransa idan ran yana da muni kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fanta yake da zaran ma mala'ikan ya kira ran ran kafiri yana gudu baya tsayawa wuri guda fa tufarriqu fi jasadi ransa zai warwatsu a jikin yana neman inda zai tuya amma duk da haka mala'ikan nan sai ya bi goshi saboda shi mala'ikan zai kokari ya tattara shi ya bi goshi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali kamar yadda ake amfani da kubiya ta wajen wato ta wajen jimar fata idan ana so a je mai fata a cire gashi daga cikin fata kaga ba inda ake kyalewa saboda haka mala'ikan zai bi kowannan ran wanda ran da za a bi goshi sai ya tsin ka jijiyan kafiri kafin ma a jiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tiffanta wato jikan ran kafiri yana tiffantawa da cewa fa yanzu bi'uha ta taqattu ma'aha al-uruq wal athar a lokacin da mala'ika yake tsin ran kafiri jijiyar kafiri wato kafirin suna tsin cewa saboda karfin wannan mala'ika da kuma yanda yake tsin ran babu sassautawa a lokacin da mala'ika ya karɓi wannan rai waɗansan mala'iku za su zo su karɓa kuma shi ma haka za a yi ƙoƙarin tafiya da shi sama garan yana ƙarin ya furuɗi min haka an saniri da jifa manzo Allah ya ce ran kafiri idan an fita shi daga jikinsa yana ƙarni ƙarnin da babu mushen da ke ƙarni kamar sa manzo Allah ya ce sai fa in za a samu mushen da ya fi kowane mushe ƙarni ka an tani jifa tun wuce da talawar shi da abu mushen da ya fi wari ya fi ƙarni a duniya da shi ne wanda za a kamanta da yadda ƙarnin ran kafiri yake fa ya haɗu na biya saboda haka waɗannan mala'iku za su haura da ran kafiri saboda haka ana cin wannan ƙarni wala yamurru na biya ala mala'in min al-mala'ika babu wata jama'ar mala'iku da za a zo wucewa da wannan rai kusa da su fa ta sun yi tambaya ma hadhar ruhul khabith wannan rai kuma mai kazamin rai na waye za a ce ran wane ne dan wane sai a kira sunan musu bi akbahi asma'ihi nan kuma za a yi amfani da mafi munin sunayen allati kana yusamma biha fi dunya hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya za a kai sama ta daya za a nemi a bude ku bude kofa za mu kai ma Allah ran bawansa wala yuftahu lahu ba za a bude kofar ba ku bude kofa Allah ba zai yi mala'iku ba za su yadda su bude kofa a wuce da ran kafiri zuwa sama ba wanda ya nuna cewa kafiri baya iya wuce sama dinnan a lokacin mutuwa bare kuma lokacin yana da rai duk dabarar da turawa suke akan cewa za su iya yin wata na'ura da za ta iya shiga sama wallahi kariya suke ba su iya ba hatta rayukansu ma Allah bai barin su su wuce sama bare kuma a lokacin da suke dare a lokacin mutuwa ma ba su samu dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 40 ta suratul A'raf innal ladina kadzabu bi ayatina wa kadzabu anha la tufattahu lahum abwabus samai wadanda suka kayyata ayoyin Allah wadanda suka yi girman kai din karfan addinin musulunci wadannan ba a bude musu kofofin sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil qiyam wa kadhalika najzil mujrimin kaga ya nuna cewa kafiri ba a wucewa sama da ranka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi magana da su ba tare da sun isa sama ta bakwai ba Allah zai ce ma waɗannan mala'iku uktubu kitabahu fis-sijjin fil ardi sufla rubuta littafin aikin bawana a sijjin a ƙasa wato maƙarƙashiya fa tuqrahu wajhuhu farhan mala'ikun daga can ba za su sauko da ran ba jifa za su yi da wannan ran jifa za su yi da ransa ba wai sauko da shi za su yi ba manzo Allah ya karanta aya ta 31 ta suratul hajj kuna fa'a lillahi ghayra mushrikeena bihi wa man yushrik billahi fa ka'annama karra minas samaa'i fa taqfahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih wanda ya nuna shi kafiri baya samun irin wancan gata da mu'mini ya samu saboda haka za a mai da ransa zuwa cikinsa daga can za a yi jifa da ran ina ran zai koma zai dawo kabarin wannan kafiri da aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran yana dawowa cikin wannan kafiri ga mala'iku biyu sun zo tambaya ya atihi malakai yujid kana bi zat fa yawna za ku nar tambaya man rabbuka ma diluka sannan za ku bar tambaya man nabiyuka waye mahaliccinka me addininka waye manzonka wanda ba zai iya ba da amsar ba saboda haka waɗannan mala'iku za su ce masa Allah tabaraka wa ta'ala zai musu umarni kai afrishu lahu minan nar Allah zai umarni akan cewa waɗannan mala'iku su shimfiɗa mar wata shimfiɗa ta wuta wa albituhu minan nar a ba shi tufafi na wuta waftahu lahu baban minan nar ilan nar a buɗe masa wata ƙofa zuwa ga wutar jahannama fa ya'tihi min harriha zafin wutan za ta riƙa zuwa zafin jahannama tana zuwa kabarinsa daga wannan ƙofa wa sumumiha haka nan wato iskar wutan tana zuwa kabarinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuqayyab alayhi qabruhu za a sa kabarinsa ya matse shi hatta taktalifu fihi abulaw har sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun sassaba wa ya'tihi rajulun kabirul wajhi an gama sannan sai ga wani mutum ya taho shi wannan mutumin fuskarsa mummuna zai taho ga wannan kafiri a kwanciyar kabari kafirin zai tambaye shi ya gan shi da mummunan fuska ga tufafinsa mummuna ga shi yana ƙarni shi wannan mutumin zai zo yana ce masa abshir billazi yasuruka albishirinka da abin da zai ɓata maka rai shi wannan mutumin da zai zo mara a kabari haza yawmuka allazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da aka dinga maka alkawari lokacin kana dare ranar tana zuwa to gashi ta zo wannan mutumi zai gaya mar haka sai ya ce a'a man anta kai kuma waye ga fuskarka dai alwajhu allazi yaji'u bi sharri fuskarka tana kama da fuskar mutumin da ke zuwa da sharri ba ka da alamar mutumin kirki fa yaqulu sai ya ce a'a baka san da ba ana amalukan ka biyu ai ni ne aikinka ke sa ake cewa hali abokin zama halinka shine abokin zamanka a kwanciyar kabari idan kana da hadin kirki to za ka samu wato kyakkyawan abokin zama a kwanciyar kabari idan kana da halin banza to za ka samu mummunan abokin zama a kwanciyar kabari wato aikin mutum shi ke tabbatar da makomarsa fa yaqulu wannan kafiri zai rika cewa rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada ka sa sa'a ta tsaya saboda ya san in sa'a ta tsaya bala'in da zai zo ya fi wanda ya gani bala'in da zai zo ya fi wanda ya gani wanda ya sa sayyidina Usman babu lokacin da ake ganin tashin hankalinsa babu lokacin da ake ganin sai kuma yana zubar da kwalla kamar idan an je makabarta sai kuma yana cewa saboda kabari shine farkon masauki na dan adam idan kai da idan ka dace da kyakkyawar masauki to abin da zai biyo baya ya fi haka idan ba kai sa'an kyakkyawar masauki ba to abin da zai biyo baya ya fi haka mu kuma wannan hadisi na al-Bara ibn Azib ya inganta yana sahihu tarjim hadisi na 1676 kaga ya nuna cewa lallai tsarkaka ita ke ba da shaidar cikawa mai kyau idan mutum ransa yana da tsarki to ana fatan zai samu kyakkyawan ƙarshe idan ran mutum ba shi da tsarki to ba zai samu kyakkyawan ƙarshe ba abinda ake nufi da tsarkin nan ya shafi rayuwarka gaba ɗayanta kamar yadda Allah ya faɗa yake falaruhi yannahu hayatan tayyiba rayuwarka gaba ɗaya a salukanci da farko dai aqidarka ta zama tana da tsarki aqidar kanta ya zama tana da tsarki abinda kake ci ya zama yana da tsarki abinda kake sha ya zama yana da tsarki suturar da ka sa a jikinka tana da tsarki abinda kake hawa ya zama yana da tsarki me yasa muka hadiyata saboda in ka koma surat al-ma'ida aya ta 4 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azunaka ma za uhilla lahu me Allah yake qul uhilla lakum at-tayyiba abinda aka halatta muku wato sune masu tsarki yani at-tahirat an halatta muku abubuwa masu tsarki saboda haka idan ma kuna tambaya me aka halatta wa musulmi abinda Allah ya halatta wa musulmi kawai shine mai tsarki saboda haka aqidar musulmi ta zama mai tsarki abincin musulmi ya zama mai tsarki abincin musulmi ya zama mai tsarki tufafin musulmi ya zama mai tsarki ba sai an ware muka ba uhilla lakum at-tayyibat abubuwa masu tsarki ne aka halatta mu auren ka ma ya zama mai tsarki yanda kake kokarin ka samar da zuriya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara mana suratul nur al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat sai yace wa tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat tsarkaka maza suna zama ne da tsarkaka mata saboda haka yasa manzon Allah yake ad-dayyus la yadkhulu al-janna duk mutumin da ke da imani ya san matar sa na fasikanci shi ma ba zai shiga aljanna saboda mai tsarki bai zama da kazama ba zai zauna da shi ba idan mutum mai tsarki ne bai iya zama da mutumin banza ba yanda za a yi fasika ta zauna da mutumin kwarai koko mutumin kwarai ya zauna da fasika saboda haka ya zama hatta aurenta yana da tsafta yana da tsarki idan aka komo ga halayenka su ma ya zama suna da tsarki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinku da mun cikin hadisin wasu sahabbai wanda daga cikin ku akwai Abdullah ibn Abbas manzo Allah yake kullu kalimatin tayyiba sadaqa kalma kowace mai tsarki sadaqa idan ka faɗi kalma mai kyau kana samun lada a wajen Allah tabaraka wataala ka faɗi kalma mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da at-tayyiba shi da ibn Husayn al-Alikafi sharh riyad as-salihin juz'i na farko shafin 260 yana magana akan al-kalimatu at-tayyiba manzo Allah yake kalma mai kyau ko kalma mai tsarki ita kanta sadaka ce me ake nufi saboda haka yake kalma mai tsarki ko ko kalma mai kyau ta kaskashi da farko akwai kalimatu at-tayyiba bi zatiha kalmar da ta fito daga bakin mutum ita kanta mai tsarki ce mai tsafta ce ita wannan kalma ta daka ce gare ka ya za a yi a san irin wannan kalma at-tayyiba bi zatiha tayyibatun bi zatiha kamar misali idan ka ce la ilaha illallah wannan kalmar shahada tayyiba bi zatiha idan ka ce subhanallah wannan kalma na zikirin Allah tayyiba bi zatiha idan ka ce alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah ko kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai tilawar alquran kowane nau'in zikiri idan ka yi shi ana cewa kalimatun tayyiba bi zatiha saboda kalmar shahada ita kanta tana da falala idan aka ce zikiri ne mutum ya aikata zikirin Allah yana da falala saboda haka dukkan waɗannan kalmomi ana kiransu kalmomi ne masu tsafta saboda haka idan mutum na kwarai ne za a samu baya wafi da zikirin Allah wanda shine kashi na farko sannan ma'anar al-kalimatu at-tayyiba ta biyu shine at-tayyiba fi gayatiha kalma ce mai tsarki kalma mai kyau amma ba ita kanta ba sai dai makuranta makuranta yana wato yana da kyau kalma ce mai kyau amma ba ita kai ita kanta ce take da kyau ba abinda ta haifar shine mai kyau kaga ita wancan an ce kalimatun tayyiba bi zatiha idan ka ce subhanallah ita kanta wannan kalmar ita ce mai tsarki mai tsafta ita ce mai lada amma akwai kalmar da za ka faɗa ba ita kanta ce mai tsarki mai tsafta ba sai dai tana kai daga samun makura mai tsarki kuma mai tsafta wanda za ka samu lada a kai kamar misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake la khayra fi kathirin min najwaikum idan ka zauna da mutum kuna hira maganar da kake faɗa ita kanta ba mai tsarki ba ce saboda ba zikirin Allah ba amma ana la'akari da irin maganar da kuke a wannan lokacin lokacin da kake magana da mutum zai zama kana gaya mar ne a yi ƙoƙarin a sulhunta tsakanin wani da wani kalmar da kake faɗa ba ita ce mai tsarkin ba amma manufar kalmar alheri saboda haka yasa ake cewa al-kalimatu tayyiba fi ghayatiha kalma ce mai tsafta kalma ce mai kyau amma an dubi ƙarshenta ne an dubi manufarta saboda haka sulhu da kuka yi ta ƙoƙarin suna tattauna yadda za a yi maganganunku ba su ne kalmomi masu tsaftan ba amma manufarku ita ce manufa mai tsafta saboda haka ita ma al-kalimatu tayyiba ce kamar misali ka faɗi magana da za ka faranta ran wani mutum wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idkhalu sururi fi nafsil mu'min sadaqa ka shigar da farin ciki a ran mumin ka faɗi wata magana da mumini zai ji daɗi hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi ya yi murna ko da wannan kalmar ba zikirin Allah ba ce amma tana da ladan sadaka saboda haka ita wannan kalma da ka faɗa ita kanta ba zikirin Allah ba ce amma manufarta ta samar da fa'ida saboda haka Ibn al-Uthaymeen ya ce a ce idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalma sadaka ce me annabi yake nufi maganar da take fita bakinka idan ta tsaya akan shari'a wannan maganar gaba dayanta ana rubuta maka lada akan ta har zuwa mutuwarka saboda haka a ce mutumin kwarai maganganun da ke fita bakinsa maganganu ne masu tsarki shi ne abinda manzo Allah yake nufi da cewa kullu kalimatin tayyiba sadaka kowace kalma mai kyau tana da matsayin sadaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ita shi mutum idan ya zama aqidarsa akwai tsafta abincinsa akwai tsafta tufafinsa akwai tsafta abin shansa akwai tsafta abin hawarsa akwai tsafta gidan da yake ciki akwai tsafta aurensa ma akwai tsafta maganarsa akwai tsafta Allah tabaraka wa ta'ala yake mala'ikan da zai zo daukan ransa na musamman kada abu ne wanda yake a fili Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana shi a fili shi mumini idan mutuwa ta zo mala'ikun da za su zo daukar ransa kwantar da hankali suke saboda yana da daraja a wajen Allah yanda ka san idan mutum babban mutum ne kana tsoron ka takale shi saboda kar wani abu mummuna ya same ka to haka mala'iku idan sun zo daukar rai idan ran na waliyin Allah ne idan ran masoyin Allah ne mala'ikun a hankali suke bi da ran don kada su aikata laifi ga Allah tabaraka wata'ala saboda haka mala'ikun in sun zo kalmar da suke faɗa ta rera shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana ayyatu hannasu tayyiba ya ke rai mai tsarki ta ga rera shi yake wanda a suratul fussilat Allah ya gaya mana ayatu 30 zuwa 32 innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'ikun ke sassaukowa a lokacin mutuwar mai imani wanda ya tabbata akan imani shi yasa aka ce thumma istaqamu sun tabbata akan wannan kalma ta imani idan mala'ikun sun zo ba karɓar ran suke yi ba da farko sai an yi rara shi Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wato kar ka ji tsoron halin da za ka tarar inda za ka je ya fi daɗi a kan nan da ka baro ana rara shi ka kafin a karɓi ranka kar ka yi bakin ciki saboda za ka bar ƴaƴa za ka bar mata za ka bar kaza kar ka yi bakin ciki wannan Allah ya yi alƙawari ya ɗauki nauyin kulawa da su malaikun ke ba ta hakuri wa abshiru sannan ana maka albishir kaga ma ga aljanna za a nuna maka allazi kuntum tu'adun sannan malaikun suna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne fa masoyanku a rayuwar duniya lokacin da kake dare mu kike taya ka addu'a a wajen Allah saboda malaiku suna wa bawan Allah addu'a wa fil akhirah haka ma a lahira idan an tashi a kiyama mu ne masoyanku muna tare da ku ba za mu bar ku ba har sai mun ga kun shiga aljanna ana rarrashin ka kafin a karbi ranka walakum ma tashtahi walakum fiha ma tashtahi anfusukum sannan za ku samu duk abin da rayukan ku ke so a gidan aljanna walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan Allah yana tabbatar mana gata ce ga wanda Allah ya taimake shi a lokacin mutuwa ransa yana da ƙarfi kuma mala'ikan ma su ya maka sallama wanda ka san alqur'ani duk ya faɗa mana wannan sai ya maka sallama wanda ya zo cikin suratul zumar wa siqal ladina takaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wanda ya zo ne a lokacin fitan rai a ma sallama sannan idan an tafi aljanna a ma sallama kamar yadda mala'ikun suke cewa nahnu awliya'ukum mu ne masoyanku fil hayatid dunya a lokacin da kuke rayuwa ta duniya haka nan ma a lahira mu ne masoyanku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah shi yasa a lokacin da mutum ya zo shiga aljanna zai ga mala'ika mala'ika na cewa assalamu alaikum an gito ko dama mun gaya ma muna kira kuma zai samu an buɗe kofa an riga an buɗe kofa kisa Allah ya ce wa siqal ladina takaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ba ma za ka buɗe kofar ba za a buɗe ma mala'ika ke ma hidima mu ne masoyanku a duniya har a lahira muna tare da ku to ita wannan mutuwa fa da Allah ke gaya mana hatmul la ma'ada da mun so da mun ji sai mun yi ta illa dai Allah yana gaya mana ga zai Allah ka samu zabi alkai to da kai fa Allah tabaraka wa ta'ala yake a gaba hal yanzuruna yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaika shin akwai abin da mutane ke jira in ba zuwa malaika ba wannan tambayar ka babu kanka amsa ba abin da kake jira ban zuwa malaika ka gagari ya waye ka fita ka je ka yi abin da zaka yi ka dawo wace gari ka sake fita ka yi abin da zaka yi ka dawo sai ka san akwai inda aka duka ina aka duka ana jiran malaika ne yau ba wani abin da muke jira banda suwan mala'ika wannan jiran ne a halin jiran kake ganin wani kana jin daɗi saboda haka za ka more rayuwa kafin dai mala'ika ya zo ko dai kana jiran mala'ika ya zo bi kabbi arwahihim mala'iku su zo saboda karban rai idan ma mala'ikun ba su zo ba aw ya'tiya amru rabbika ko ko ta ar duniya ka kare dama ɗayan biyu ne amma dole sai ka mutu ko dai mala'ika ya zo da ranka ko kuma duniyar ta kare idan ajali ya zo ba sai ma mala'ika ya zo ba in dai duniya ta zo karshe an gama wa zalika qabla yawmil qiyama hadha ka'inu min amarati sa'a Allah yake kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka ma mutanen da suka dinga sakaci har dai mutuwa ta zo ta riske su ba tare da sun shirya ba wa ma zalamuhumullahu kuma Allah bai tuke su ba walakin kanu anfusahum yazlumuna sai dai mutane su suke cutan kawun saboda Allah ya riga ya maka ishara ya nuna maka abubuwan da zaka yi ka gyara rayuwarka ko da mutuwar ta zo ka yi kikkiawan gaki ne Allah ya rubuta biyu
fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa hafiru ma kanu bihi yastahzi'un
fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wato da mutuwa ta zo sai hukumar Allah akan munanan abin da suka aikata ta same hukubar Allah akan munanan abin da suka aikata sai ga wannan hukuba ta zo. Wa haka bihin, sannan azaba ta kewaye su ta ko'ina. Ma kanu bihi yasahabuna, saboda izgilanci da suka dinga yi game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wato idan abin da Allah ke tabbatar mana, idan mutuwa ta zo dabaran ɗan adam ta ƙare. Idan mutuwa ta zo dabara ta ƙare. Abinda kai mara kyau hukubar ka za ta sauko. Sannan azabar za ta kewaye ka ta ko'ina, ta inda izgilanci da makircin mutum ba zai iya kwatarsa ba. A rayuwarsa abinda mutum ya aikata ba ya iya kubuta daga kamun Allah tabaraka wa ta'ala. وقال الذين اشركوا
لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo magana akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafiran Makka. Waɗannan kafirai, wa qala alladhina ashraku, waɗanda suke shirka da Allah tabaraka wa ta'ala, suke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, lau sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in, ya kai Muhammad, kai baka ganin da Allah ya ga dama, ai da ba mu bauta ma wani ba wanda ba shi ba. Inda Allah ya ga dama, da shi kadai muka bauta. Nahnu wala aba'una, daga mu har kan iyayenmu. In Allah ya ga dama, ba za mu saba mishi ba. Da mu da kakanninmu da muka yi ta bautan gunki, ba mu iya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Wala haramna min dunihi min shay'in, ba mu haramta komi face abinda Allah ya haramta. Wato suna kafa hujjar tauhidi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da suka faɗa gaskiya ne, amma izgilanci. Wato shi yasa malamai suke cewa haramun ne musulmi ya kafa hujja da kaddara akan sabon Allah. Mutum ne ya yi sata an kama shi, saboda haka da ka zo ka same shi kai kuma wane, sai ya sa kai sata, sai ce Allah ne ya nufa. To wannan izgilanci ne, abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma izgilanci. Inda Allah bai nufa ba, farawa ba zai saka ba. Amma shi farawan ya kafa hujja da ikon Allah akan sabon Allah, kamar yana danganta zalunci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato kamar yana nuna ai Allah shi ya nufe ni in zama mutumin banza, shi yasa ni zama mutumin banza. Kaga yana jingina laifi ga Allah. Saboda haka yasa idan mutum ya kafa hujja da kaddara akan sabon Allah, yana yin ridda, yana fita musulunci. Allah ka kare su. Wannan al'adar kafirai ne, wai dai suna kafa hujja da kaddara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai Muhammad baka gani, inda Allah ya ga dama da mu da kakanninmu duk za mu bauta ma gunki ne, ba sai mu yi ta bautan shi ba. Ai tun da kaga ya bari muna bautan gumaka, ganin damansa ne. Ganin damansa ba zai mu bari, shi ya ga dama. Kaga suna kafa hujja da kaddara su nuna Allah yana da laifi, saboda shi ya kaddari halaka gare su. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ba akan su aka fara ba, kazalika fa'ala allazina min qablihim, waɗanda suka gabace su kafiran da su ma sun yi irin wannan, sun kafa hujja da kaddara ga Allah. Fa hal ala ar-rusul illa al-balagul mubin, shin akwai wani aiki da ke kan manzanni face isar da sakon Allah mabayyani? Saboda ka iyakar aikin ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai isar da sako ka kyale duk izgilancin da kuke, Allah yana gani. Me yake?
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبد الله ونجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da abubuwa guda biyu a lokaci guda. Da farko dai Allah ya tabbatar ya riga ya katse hanzarin kabilai tun daga zamanin farko. Wanda kasba a sanarci kulle ummatin rasulan kowace al'umma mun aika mata manzo. To tun da kowace al'umma an aika mata manzo, kaga an katse hanzarinta. An ibudullah wa tanibu tawu, ku bauta ma Allah ku nisanci tawu. Menene tawu? Fassara mafi inganci shine ash-shaytan wal watan. Kamar yadda duk cikin majmu'u fatawa mujallad 27 shafin 151, abinda ake ce matsaguti shine shedan ko kuma gunki. Idan aka ce an nisanci daguti, ana nufin an nisanci shedan ko kuma an nisanci gunki, kowanne ya dace da fassarar larabci. Kuma akwai hadisi wanda ya zo cikin sahih Bukhari, yana kitabul jihad, hadisin Jabir. Hadisin Jabir, wannan hadisin Jabir bin Abdullah ya fassara abinda ake nufi da abbabu. Hadisi ne ingantacce wanda yana sahih Bukhari, yana shine hadisi na 2377. Amma Jabir tambaya ani tawuti allati kanu yatahatamuna ilaiha, Jabir ya ce a zamanin jahiliya kowace kabila ta Larabawa tana da gunki, tana da matsafi. Matsafi guda, wannan matsafi shedani ne, shedani ne wanda ake kai kara gudunsa. Don matsafa su ne alkalai a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ya ce kana fi tuhaina wahidu wa fi aflam wahidu wa fi kulli hayyin wahidu. Akwai a kabilar Juhaina, akwai a kabilar Banu Aslam, sannan kowace kabila ma tana da dagutinta musamman, saboda su ne alkalai a zamanin da. Wahiya kuhanun, bokaye ne. Yanzu ba alaihi shaitan, wanda shaitan ke saukowa yana magana da su. Boka, idan an yi wata rigima sai a je wajen boka. A zamanin da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka idan akwai wata rigima za a je wajen boka. Bokan nan yana aiki da aljani, aljanin shine dagu. Saboda haka idan wata matsala ta rikici, idan an je wajen wannan bokan, shi bokan zai kira aljanin ya ce ga abinda muke so ka warware mana. Alƙalin zai bayyana wasu al'amura na gaibi. Alƙalin wannan shine aljanin kenan, wanda shine alƙalin nan, shi ake kira dagu, wanda shine shedani. Saboda kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan shedanu suna tafiya sararin samaniya, suna satan sauraron wahayin da Allah ke wa mala'ikunsa. Kuma akwai kafan da suke iya samun labarin al'amura na gaibi, saboda Allah kan sanar da al'amura na gaibi. Saboda haka idan sun ɗebo, sai su kawo mu waɗannan boka. Saboda haka idan a jahiliya idan aka samu wata rigima, sai a je wajen wannan boka. Bokan sai ya tambayi wannan aljani. Aljanin shi ne wanda zai ce ga gaskiyar al'amari. Zamanin jahiliya ne, wanda in ka lura har zuwa yau wannan al'ada ba ta mace ba, hatta cikin musulmai. Za a yi fata a tsakanin musulmi sai ake aje wajen malami ya raba gardama. Shi bai san cewa ba malami ba ne, bai san haɗarin abin da yake aikatawa ba, wanda a kansa Allah ya turo manzanni. Shi ne abin da Allah ya faɗa a nan, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut. Ya kamata aje wajen malami. Kuma akwai hanyoyi da dama wanda shedan ke bada basirar mutane. Wata hanyar ma za a ce maka ai da alqur'ani za a gano barawo, da alqur'ani za a gano barawo kuma ƙarya ce. An bada basirarta ne, an yi masihi, an yi aiki da bokanci, don babu wani abin da dan adam zai iya tabbatar da gaibi in ba bokanci ba. Ko me mutum ya aikata ya bayyana gaibi, ya bayyana inda barawo yake ko inda kayan sata yake, ka tabbata wannan mutumi da ka samu boka ne. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba, kowane annabi Allah ya aika, kowace al'umma Allah ya aika musu annabin Allah, kowace al'umma Allah ya aika musu annabin Allah manzo, wanda manzannin gaba daya sakon da suke isarwa kenan. An ibudullaha wajtanibu tawut. Saboda haka Allah ya kade hanzari, ba wanda zai ce ai bai san cewa kaza ba kyau ba. Allah ya riga ya tabbatar da komai, hukuncin komai abu mai kyau da mara kyau. Sai Allah tabaraka wataala ya ce fa minhum man hada Allah, daga cikin mutane akwai wanda Allah ya shiryar, fa minhum man haqqat alaihi dhalal, daga cikin mutane kuma akwai wanda bata ta riga ta wajaba a kansa. saboda wani ya riga ya tabbata batacce fasiru fil ardi sai ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin sai ku dubi yadda ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance in tahrik ala hudan
وما
لهم من ناصرين انت حريص على هداهم اما كان فتاين شريه سنيا كي محمد سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم ينا سننن فتاين اكي كل العرب واصل مسلمين حريص عليكم اجى الله تبارك وتعالى شي من ظن الله مي سننن سن الخير ني ga mutane Allah yace inta harif alaihi ala hudahum idan ma kana fadayin shiriyar su ne fa inna Allah la yahdi man yudil Allah baya shiri da wanda ya bata wannan kira'a ta zo man yudil la yahdi da kuma ya zo da la yuhda man yudil duk ma'anar su guda ne Allah ba shi ne da wanda ya riga ya hukunta cewa ba ta ce wa ma lahum min nasirin kun ba ku da wasu masu taimakon su matukar Allah ya kaddara cewa waɗannan mutane fatattu ne ya riga ya hukunta ya kaddara a lauhul mahfuz wannan yayi kama da suratul a'raf inda Allah yake cewa man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wanda Allah ya hukunta bata gare shi ba mu yake shirye da shi ka gaskiya ne Allah ya riga ya tsara halittar duniya Allah ya hukunta cewa akwai masu tafiya aljanna akwai masu tafiya wuta amma duk da haka sai Allah ya turo manzanni ma kowace al'umma saboda haka shi dan adam an ba shi damar ya zaba ma kansa shiriyar Allah wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan ka ga mutum yayi riko da halaye na kirki to alama ce take nuna cewa wannan dama can Allah ya rubuta mutum ne wanda ya tsira idan ka ga mutum yayi riko da halaye na kirki to alama ce take nuna wannan tun farko Allah ya rubuta da kake ne amma Allah ya riga ya san waye mai tsira waye da kake sai Allah ya turo manzanni ya gaya mana duk abin da ake so ai idan kaga kana yin abin da Allah ya umarni ai to kana tare da alamar zaka tsira idan kana tare da halaye marasa kyau to mutum yana tare da alamomi na nuna cewa ya tashi wa aqsamu billahi jahda aymanihim
wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'ada 'alayhi haqqan wa la yakhdha al-nasu
sannan wani ikkilanci da suka yi shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam su wadancan kafirai wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa da Allah dagewar rantsuwar iya dagewa sun rantse da Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka dage da rantsuwan la yab'athu Allahu man yamut duk wanda ya mutu ba zai tashi ba saboda kai dan annabi yana wa'azi ba a tashi bayan an mutu sun rantse suke ba gaskiya ba shi ne sai Allah yake bala sai ya kunu zalika haka ne za a tashi bayan an mutu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne bayan mutuwa akwai tashi wa'adan alaihi alƙawari ne wanda Allah ya ɗauka haƙƙan wanda babu matawa shine haƙƙan bi ma'ana la budda min alƙawarin Allah ba matawa ba abin da ke hana Allah ya cika alƙawarin sa walakinna aktharan nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba wato yanda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani haka ne kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana hikimar ma dalilin da ya sa za a tashi din Allah ya ce bayan an mutu akwai hisabi za a sake tashi me ya sa za a tashi sai ce li yubayyana lahum
al-dalil yana lahum yastanifuna fihi wa li ya'lama alladhina kafaru
bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi idan aka ce za a tashi bayan an mutu ai akwai hikima wanda kuma bayanin hikima yana kama hankalin dan adam me yasa za a tashi bayan an mutu Allah tabaraka wa ta'ala yake saboda ayi bayanin abin da mutane suka sassafa akai kaga anan duniya mun yi ta saba ne an rasa wanda zai raba gardama din aiko akwai gardama tsakanin musulmai da kafirai, akwai gardama tsakanin musulman ma da musulmai, hatta tsakanin ɗariƙoƙi an rasa samun wanda zai raba gardama. To idan aka tafi a haka, ai bai tsari ba. Saboda haka yasa Allah yake sai ya bayyana gaskiya tsakanin duk masu saɓani. Allah sai ya bayyana tsakanin musulmai da kafirai, sai Allah ya ce ku ke da gaskiya, ku ne makarita. Hatta tsakanin musulmai da musulmai, Allah yake li yubayyana lahum alladhi yahtalifuna fihi allazi yahtalifuna fihi. Duk abinda mutane suka yi sabani akai, abinda mutane suka yi gardama akai, abinda mutane suka yi jayayya akai, Allah zai zo yake to kai ke da gaskiya, kai ne baka da gaskiya. Kaga idan an yi haka an raba gardama ke. Amma idan ba a tashi a kiyama ba, kaga rayuwar duniyar ba ta yi ma'ana ba. Kai ka yi riko da abin da kake ganin gaskiya ne, ni ma na yi riko da nawa, mun tafi, ba a samu tabbacin waye ke kan gaskiya, wa ke kan bata ba. Saboda haka sai Allah ya ce a ba za a tafi haka ba, za a sake tashi. Idan an tashi zan gaya wa mai gaskiya shi ke da gaskiya. Kaga akwai hikima. وليعلم الذين كفروا كما سبوا كافرين سن انهم كانوا كاذبين سن كسانتي سوني مكريتا شي يسا الله زي ساكي تادا متاني سبوا كافرين دكي ان سكي موسن تزا اتاشي باين ام متو اذا ان تاشي دن كافرين راس تبت شوا مكريتا ادن الله يقضى منا اولا ليس يوا اشنا القرآن شي يسا القرآن لكاتي لكي كام حنكي duk abin da alqur'ani ya faɗa za ka samu ya dace da hankalin dan adam. Misali annabi Musa alayhi salam, Allah ya ba mu labarin sa a suratul Taha, lokacin da ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala, abu na farko da Allah ya gaya masa shine duniya da tana da ƙarshe. Haduwar annabi Musa tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala kafin annabi Musa ya bar wannan guri, sai da Allah ya tabbatar masa cewa duniyar nan za ta kai, wanda ya nuna cewa ka yarda duniya tana da ƙarshe kuma za a tashi bayan an mutu. Wani ilimi ne mai girma wanda Allah ya sanar da manzanninsa tun na farko a suratul Taha. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi quwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر. فإيه مثلا إن الساعة آتية ساعة كرشان دنيا يا سيد موسى أنا أسوى هذا هو مركوبة وهيد الله يمع النبي موسى نفركو الله يسمع النبي موسى عليه السلام كثني ساعة كرشان دنيا أنا أسوى أكاد أخفيها na riga na ɓoye ta anil falki ga halittu na ban san yaushe ne ba. Na ɓoye, idan aka ce an ɓoye hatta mala'ika bai san yaushe ne duniya za ta kare ba. Allah kaɗai ya sani. Sai Allah ya gaya ma annabi Musa me yasa duniyar za ta kare, me yasa za a sake tashi. Litujza kullu nafsin bima tas'a, saboda a saka ma kowane rai da abin da ya aikata. A saka wa mutane, baka ganin mutum yanzu sai ya zalunci, ya yi zaluncinsa kuma har ma ya gama rayuwarsa ya mutu ba abin da ya same shi, kaga ya ci gudu kenan? Ba. Allah bai kyale zalunci, idan ma ya kyale ta a duniya to ba zai barka ba a lahira. Kowanne ne sai Allah ya saka mar da abin da ya aikata. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. A suratul Najm fa Allah madaukaki ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi li wato alkawari Allah ya dauka liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu, wadanda suka yi aiki marasa kyau za a saka musu da abin da suka aikata. Ka cuci wani, ka saki dukiyar wani, ka zagi wani, ka yi fashi ga wani, wanda duk yayi zalunci za a saka mar. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, wanda kuma suka kyautata wadanda suka kyautata Allah ya saka musu kyakkyawan sakamako. Wanda ya zama mutumin kirki ne a rayuwarsa Allah ya ba shi sakayya ta bare. A suratul Yunus ilayhi marji'ukum jami'an wa'da Allahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Me yasa yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu? Me yasa liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist, saboda Allah zai saka mu wanda suka yi imani da aikin kwarai sakamako na adalci wallazina kafaru lahum sharabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun kafirai kuma su samu azaba mai tsanani saboda haka Allah ya bayyana mana hikimar mutuwa da kuma hikimar tashi bayan an mutu me yasa Allah zai tada mu bayan mu mutu saboda mana hikimar Allah ya sa mu kyakkyawan kashi Allah yace mene
inna qawluna min shay'in idza aradnahu an naqula lahum kun fayakun
inma qawluna min shay'in kuma tashin ma bayan an mutu ba abu ne mai wuya ga Allah ba inma qawluna min shay'in idza aradnahu ai maganar da muke idan mun yi nufin halittar wani abu kawai annabu da shine muke cewa lahu kun fayakun da zarar mun ce ma abun kasance sai abin ya kasance saboda ka babu wahala ga Allah tabaraka wataala idan Allah ya yi nufin halittar wata halitta Allah to yana cewa kun fayakun wallazina hajaru fillahi min ba'di ma wallazina hajaru billah wadanda suka yi hijira saboda addinin Allah hijira iri-iri akwai hijira don duniya akwai hijira don Allah to ba wai dan kai kaura ka bar garin nan ka koma wancan ba irin wannan kaura ake magana ba saboda kai sa Allah yake billahi wallazina hajaru billah wadanda suka yi kaura suka bar garuruwan su domin addinin Allah min ba'di ma zulimu a bayan an zalunce su da nubawwi annahum fi dunya hasana Allah ya ce mun yi alƙawari za mu saukar da su ga kyakkyawan sakamako a nan duniya wal ajrul akhirati akbar kuma sakamako na lahira ya fi girma law kanu ya'lamu la inda li sun kasance suna sani annan alƙawarin Allah ne duk wanda kafirai suka raba shi da kasan shi akan zalunci to sai Allah ya saka mar a duniya kafin a je lahira sai Allah ya saka masa a duniya kafin a je lahira kamar mu da ya zama to mun fuskanci irin wannan rigingimu na addini mun ga misali su kafiran da suka yi wato tsangwama rayuwar mu ya zama to ba su kaunar zama da su da musulmi wanda ke kashe musulmai a sassan kasashe misali inda su kafirai suke da yawa wallahi duk kafirin da ya kori musulmi daga garinsa to wannan garin ya riga ya mutu sannan shi wannan musulmi kuma zai ga daukaka a duniya wannan shine abinda Allah ya alƙawari wallazina hajaru fillahi wadanda suka hijira suka bar garinsu domin Allah ba dan wani abu yasa aka kore su ba sai don addinin Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su an cuce su to Allah ya yi alƙawari lanubawwi annakum fid dunya hasana sai mun canza musu da masauki mafi kyau a wannan duniya wal ajrul akhirati akbar bayan kuma lada na lahira wanda yana kiran saboda dama tunda an raba ka da garin ka domin addinin Allah Allah zai rubuta maka lada a kiyama akwai hisabi akwai sakayya abinda za ka samu a lahira ya mafi girma law kanu ya'lamu amma ka'idar ya zamanto hijiran an yi ta ne domin Allah kisa al-imam Fakhruddin Razi al-litani tafsirin at-tafsir al-kabir yace inna al-hijrata idha lam takun lillah idan akai kaura ba don Allah ba lam yakun laha mawqi'un wannan kaura ba ta da tasiri wa kana bi manzilati intiqal min balad ila balad kamar mutum ne yake da zama a wannan gari ya tashi koma wancan gari ba hana ka ba amma baka da wata lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya bayyana siffa ta masu hijira domin Allah waɗanda suke samun lada da wannan alƙawarin na Allah yake allazina sabaru allazina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri a kan cutar wanda aka yi musu wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ya zama to suna tawakkali ga Allah mahaliccinsu sun dogara ga Allah mahaliccinsu وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم
ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لما جاء الله إلى بعد أنفى الكافرين وذل استجامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة سوى ليحنا أسامو ملائكة يذوك عرض النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله يبعد أنفى لماذا بكاتر كافرين قول في ذلك دمي النبي يذوك عرض ملائكة بعد sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma arsalna min qablika illa rijala ai ba mu aiko wasu kafin zuwanka ba face mutane maza nuhi ilaihim muka yi wahayi gare su wato kaga ya nuna cewa ba wai shi kansa dai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka fara aikowa a duniya ba akwai manzanni da suka zo kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan waɗancan annabawa da suka zo mutane ba mala'iku ba ne kaga wannan sun fitar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kafire suna gore bi dan me bai zo da mala'ika ba ai wadanda Allah ya turo a baya ma ba mala'ika mutane ne sannan maza laminan ta ibada da mata ba wala mala'ika wanda shine fassaran da aka tsara malamin tafsiri shine Allah tabaraka wataala yake ba kafiran Makka ku da kuke cewa me ya hana a turo mala'ika tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alu ahla dhikri ku tambayi wadanda aka ba mu littafi ku tambayi wadanda aka ba su littafi su ne ahlul kitab in kuntum la ta'lamun idan kun kasance ku ba ku sani ba ai wadanda aka turo a da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ba mutane ne amma tunda ku malaman tafsiri suna cewa yani fa'alu ahla dhikri min at-taurat wal injil ma kanu yani yukhbirunhum anhum abinda kafirai za su ba da labari idan mutanen Makka matsafa masu shirka sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam to tambayi yahudawa da nasara ai an turo annabawa kiristoci suna da ilimin haka sun sani yahudawa suna da ilimin haka a littafin sun sani Allah ya turo annabawa a zamanin da shin akwai mala'ika shine abinda Allah yake gaya maka jiran Makka ku tambayi yahudawa da nasara Allah ya taɓa turo mala'ika me yasa aka ce sai saboda dukkan su kafirai da waɗannan da suke manta waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan da kafiran da nasara dukkan su kafirai da mushrikan Makka da yahudawa da nasara dukkan su kafirai saboda haka kafiri ya fi gaskanta maganar kafiri dan uwansa ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake gaya musu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim alqur'ani yake Allah bai taba aiko wani ba face mutum to amma kafiran Makka ba za su gaskanta ba sai Allah yake to ai za ku iya gaskanta kafirai yan uwanku za ku iya gaskanta ba yahudi da nasara ku tambaya ku ko su yahudawa za su ba ku amsa shin an taba turo wani mala'ika kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin surat yusuf nan ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ya'ani dun albawadi idan Allah zai turo annabi yana turo dan adam idan Allah zai turo annabi yana turo namiji idan Allah zai turo annabi yana turo mazaunin birni ba mazaunin kauye ba kisa Allah ya ce min ahli alqura daga cikin mazauna alqarya wayayyu saboda kar a turo annabi a kauye sai a ce haba shi ba kauye kuma ya waye bari har ya zo mana da sako daga Allah to sai Allah ya aiko annabi daga yan birni me Allah yake ya aiko da shi
da bangira wa zubur wa anzalallahu ilaika dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun
bil bayyinati wa zubur wadancan manzanni wadanda Allah ya turo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya aiko su ne da hujjoji ya aiko su da albayyina yani ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilayhim arsalnahum bil bayyinati wa bil zuburi an ba su littafai an ba su mu'jizozi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukar ma da alqur'ani kai kuma ya muhammad sallallahu alaihi wasallam don kai wa mutane bayani don kai wa mutane bayani ma nuzula ilayhim abinda aka saukar gare su saboda kai sa wannan wato yana daga cikin dalilai wanda malaman suka ke kafawa akan cewa hadisi yana da asali a shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ta saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra ya kai annabi mun saukar ma da alqur'ani kaga Allah ya saukar da alqur'ani sai ya ce li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka lallai kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu to idan ka ce ga alqur'ani ba mu yadda da wani littafi ba sai kuma mu ce to ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce dole annabi ya mana bayani ina bayanin da manzo ya yi kaga ya nuna bayanin baya cikin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ هذا بيان النبي أكان أبن دي سوكر أبن دي الله يسوكر باوشيني القرآن بدا بيان النبي واني إذ ميني بزمن كانت واندكي فصر لتاكن الله طب لا كيسا أكاكي سنة حجاكي الشريع المنزوان الله واند دي يدد سنة بطوبة مسبيبان إذا حكا دود ديك يدد دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دومين sunna ita ke bayyana abin da Allah ya saukar Allahna ilayka dhikra Allah ya riga ya saukar da alqur'ani litubayyana lin-nasi to ina bayanin annabi ga mutane idan ka karanta ayar alqur'ani yace har yanzu da littafi da ina bayanin annabi shi kansa duk ayar da ka karanta ta alqur'ani wannan alqur'ani amma Allah yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka lalle kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ina bayanin manzon Allah sai ka dawo ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mu dace cewa la'allahum yatafakkarun saboda mutane su yi tunani domin idan ka samu ayar alqur'ani sai ka samu fassarar manzon Allah ka samu damar kai tunani ka auna abin da manzon Allah ya fassara na ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar sa ingantacciya Allah ya kyauta rayuwar mu har zuwa mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka fada daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma akrim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هلا زوجي Allah ya mana jagora.
Yana ba ita
yana na na ta ga ai gari amma na ga ba amfani kiran